jama'a, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio Kumasi. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Assalamu alaikum. Ibrahim Ka Almasihi Garba ne da Baba Yakku mai keri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Alhamis 28 ga watan Disamba. Bayan labaran duniya, za a ji cewa an zargi gwamnatin jihar Kaduna da shirin ciwo bashi mai yawa saboda ta samu kuɗin yin kamfe a zabe mai zuwa. Wai haka ne gwamna?
Wallahi, tallahi, billahi, ba za mu dauki kuɗin gwamnatin jihar Kaduna mu yaki neman zabe.
Kamar kowace ranar Alhamis, Usman Kabara na tafi da shirin sana na ƙasa ba kasawa ba. Ridwan Abbas daga Ghana zai gabatar mana da sharhin jaridun ƙasar. Akwai mu kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Al'ummar ƙasar Liberia na ci gaba da jiran sunan mutumin da zai zama sabon shugaban ƙasarsu a daidai lokacin da jami'an hukumar zaɓe suke ci gaba da ƙirga ƙuri'un da aka jefa a zaɓen baya-bayan nan na raba gardama. Tsohon zakaran ƙwallon kafa George Weah da mataimakin shugaban ƙasa Joseph Boakai su ne suke fafatawa wurin gadin ɗayansu ya gaji shugaba Ellen Johnson Sirleaf, wace take ƙare wa'adinta na biyu da kundin tsarin mulki Liberia yarje mata. Duk da cewa hukumar zaɓe ta Liberia ta faɗa a shafin Facebook cewa watakila a yau Alhamis za ta bayyana sakamakon zaɓen, tuni George Weah ya bayyana imaninsa cewa shi ne zai lashe zaɓe.
I know that I'm going to win. I'm not associated with losing. So this victory
cikin murna kuma ina cikin murna kuma ina kirin zato ni ne zai nasara, ba ni da wata alaka da rashin nasara. Ina karfafa zaton samun nasara kuma zan lashe zaben. Masu lura da yadda aka kada ƙuri'an waɗanda suka hada da tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan sun zagaya rumfunan zabe daban-daban, kuma dukkan alamu sun nuna cewa an gudanar da zaben ba tare da fuskantar matsaloli da yawa ba. Game da wanda ake jin shi ne zai lashe zaben kuma, tsohon shugaban Najeriya ya ce,
so one person must win, that person is a Liberian, the person who loses also
dole dan Liberia, mutum guda ne zai nasara kuma wanda zai nasara dan Liberia ne, haka shi ma wanda za a kayar dan Liberia ne. Don haka ba zance nasara ko rashin nasara bane. Idan kai nasara kai murna, amma kai murna da kowa saboda ka zama shugaban kasar baki daya. Idan kuma an kayar ka, to ka dauki kaddara kamar namiji. Masu sukan lamirin Boakye dan shekaru 73 da haihuwa sun ce bai wa kasan komai ba a matsayinsa na mataimakin shugaba Sirleaf. Su kuma masu sukar Weah mai shekaru 51 a duniya sun ce ba shi da cikakkiyar kwarewa a harkar siyasa da kuma gudanar da mulki.
Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta faɗa jiya Laraba cewa wani hari ta sama da aka kai a Somalia a jajibirin Kirsimati ya kashe mayakan Al-Shabaab 13. Rundunar haɗin gwiwar Amurka da Afirka ta ce gwamnatin Somalia ta taimaka wurin shirya wannan farmakin a arewa maso yammacin Kismayu. Rundunar ta ce farmakin ya auna 'yan ta'adda ne yayin da suke shirin kaddamar da wani hari a kan sansanin sojan Amurka. Amma sai aka yi sa'a, sojojin wata ƙasar da Amurka ke ƙawance da ita suka ruguza aniyarsu. Da farmaki daga jirgi mara matuƙi kuma ya kashe akalla mutane 13, inji kwamandan rundunar sojojin na yankin Somalia a hirarsa da muryar Amurka. Amurka ta kai farmaki ta sama akan Al-Shabaab sau 30 a cikin wannan shekarar, ciki har da amfani da jirgi mara matuƙi da ya auna sansanin horar da mayakan 'yan ta'adda a watan da ya gabata, kuma ya kashe 100 daga cikinsu. Wani babban hafsan sojin Somalia ya faɗa a jiya Laraba cewa sama da mayakan Al-Shabaab guda 20 ciki har da ƙananan kwamandoji biyu sun mika kansu ga rundunar Somalia a cikin makonni biyu da suka wuce.
Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madugu ɗan adawar Rasha Alexei Navalny ya nemi mutanen Rasha su shirye wata gagaruman zanga-zanga a fadin kasar baki daya a ranar 28 ga watan Janairu mai zuwa domin bada goyon baya ga kauracewa zaben kasar mai zuwa. Navalny ya kira ga wato a gudanar da zanga-zanga ne a jiya Laraba ranar da shugaban kasar Vladimir Putin ya gabatar da sunansa a matsayin wanda zai sake shiga takara a zaben shugaban kasa na gaba. Kuri'an jin ra'ayin jama'a ta nuna akwai yiwuwar Putin zai sake samun nasarar samun wani wa'adi na mulkin shekaru shida idan aka gudanar da zaben a ranar 18 ga watan Maris na shekara mai zuwa. An haramta wa Navalny shiga takara ne saboda hukuncin ɗaurin talala da aka taɓa yanke masa. Abinda ya ce an yi masa ƙage ne. Ya ce Putin, wanda ya kwashe shekaru 17 a matsayin shugaban ƙasa ko prime minister, ya daɗe kan mulki. Sai dai kuma ƙasashe masu ƙawance da Rasha suna yaba wa Putin da maido da martabar ƙasar da kuma inganta matsayin ƙasar a shugabancin duniya wurin.
Jama'a, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Fara yada zangon a Kaduna garin Gwamna, inda wasu gaggagen 'yan jam'iyyar APC mai mulkin jihar suka shiga rigimar cikin gida a kan batun Cubashi Isa Lawal Kara Gareka.
Da alamu da yanzu tsuguna ba ta kare ba game da rikicin cikin gidan da ya taso cikin jam'iyyar APC kan ciwo bashin da gwamnatin jihar Kaduna ke son yi. Domin kuwa a yayin da gwamnan jihar Kaduna ke cewa ana gab da karkare komai don ciwo wannan bashi, shi sanatan shiya ta biyun jihar Kaduna da ke shugabancin kwamitin da zai amince a ciwo wannan bashi a majalisar dattijan tarayyar Najeriya ya ce akwai sauran aiki ja. Da yake wani gani da manema labaru na ƙarshen wannan shekara ta 2017, gwamna Malam Nasu Ahmed Rufa'in jihar Kaduna ya baiwa al'umma tabbacin cewa za a samu wannan bashi da gwamnatin ke nema.
A shekara mai zuwa, idan Allah ya yarda, wannan rance da bankin duniya suka bamu na dala miliyan 350 zai samu kashi ɗaya daga cikin hudu na kuɗin. Saboda haka za mu samu kayan aiki insha Allahu. Akwai wa'anda suke iyakan kokarin su tabbatar ba a samu kuɗin nan ba domin siyasa, domin a ganin su idan muka samu wannan kuɗi in muka yi aiki abinda suke neman ma kansu. Wasun su suna son su yi gwamna, suna ganin in muka yi wannan aiki ba za a saurare su ba. Amma wannan tunani ne na mugunta ga al'umma.
To ko ina raɗe-raɗin da ake cewa gwamnatin jihar Kaduna na son karɓo wannan bashi ne don ta amfani da kuɗaɗen wajen yakin neman zaɓe?
Wallahi, tallahi, billahi, ba za mu ɗauki kuɗin gwamnatin jihar Kaduna mu yaƙi neman zaɓe, domin mutanen da suka ba mu goyon baya a da da taro da kisi har muka samu muka kada gwamnati mai ci wanda ta ɗauki kuɗin ta yaƙi neman zaɓe, amma Allah ya ƙwace shugabancin ya ba mu. Suna nan za su taimaka mana. Ai, an ba mu kuɗaɗe da dama, an ba mu kuɗin Paris Club sau nawa. Ina kira ga al'umman jihar Kaduna su je su tambaya sauran jihohi me aka yi da kuɗin, su zo nan jihar Kaduna su duba a ƙasa me muka yi da kuɗin. Wallahi tallahi, ba abin da za mu yi da kuɗaɗen nan banda gyaran makarantu, asibitoci, hanyoyi da sauransu yadda muka saba, abin da muke yi kenan tun da muka zo. Ko babu kuɗin, ko da akwai kuɗin, muna nan mu rufe nan mu maƙe nan don mu yi musu aiki.
Wannan goye ayyukan da ba a ƙarƙare ba akan wannan bashi da gwamnatin jihar Kaduna ke jira dai bai hana aka ji sanatan shiya ta biyun jihar Kaduna. Sanata Shehu Sani da ke shugabancin kwamitin da ke kula da bashi a majalisar dattijan tarayyar Najeriya na tabbatar da duniya sai ya tantance ba.
Wannan bashin fa in aka ci za a shekara 40 zuwa 50 ana biya kowane shekara. Shin bashin da za a ci a zo ana biya har bayan ranka, har bayan wanda ya anshi kuɗin, har bayan wanda suke kan gwamnati yanzu gobe, shin ko bai kamata ya kasance kamin a yadda da shi an tabbatar da gaskiyan wannan abin da za a amfani da shi ba? Duk wani wanda zai iya cewa ni na hana a bada bashi, na hana dan sai na tabbatar da abin da za a yi da wannan kuɗi, na tabbatar da inda za a biya wannan kuɗi, na tabbatar da kuma cewa an san wannan kuɗi ba zai sa jama'a gaba daya cikin akuba da bala'i ba. Saboda haka dole ne in tabbatar da wannan abu, kuma zai dauki lokaci in na tabbatar. In naga cewa ba zai zama ma mutane matsala ba, kuma akwai ayyuka da gaske da za a yi, to zan ga ma majalisa ne ita za ta ce to ta yarda ko ba ta yarda ba.
Dama dai tun kafin maganar wannan bashi akwai takun saka tsakanin dan majalisa da jan tare Najira na Shiya ta bin jihar Kaduna Sanata Kwamar Shehu Sani da kuma gwamna Malam Nasiru Ahmad ɗan Rufa'i Dukko da yake dukkaninsu ƴan jam'iyya guda ne ta APC a jihar Kaduna. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Ana turka saboda kuɗi, kaga mutum ya janye wando don saboda kuɗi, ana ma kai naushi saboda kuɗi.
Allah ya sauki kuma a gaida na Ikara. Kafin mu ci gaba ga wannan. Gaida marigayi Muhammad Wardi, yanzu kuma bari mu kauce gefe guda Usman Kabara ya gabatar mana da shiri na gaba.
Nakasa
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 ba kasawa ba.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba, wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan mako zamu tattauna ne tare da shugaban kungiyar guragun jihar Kaduna, wanda zai fada mana shin menene ne suka sa a gaba, musamman kasancewar yana ɗaya daga cikin waɗanda suke da bukata ta musamman, sannan kuma yana harkar siyasa. Inda ya zayyana mana dalla-dalla yadda suke son rayuwarsu ta kasance a siyasar gaba mai zuwa na maganan zaɓe da ke tafi a Najeriya a shekara ta 2019. Saboda haka sai a biyo ma cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh.
To dawa muke magana a cikin shirin na kasa ba kasawa ba yau.
To kuna magana da Comrade Rilwan Muhammad Abdullahi, shugaban kungiyar guragu na jihar Kaduna, kuma coordinator na Arewa maso yamma na kungiyar na kasassu a jam'iyyar APC.
To barka da warhaka Mallam Rilwan.
To barkanmu da saduwa, barkanmu kuma da tsara.
Amin amin.
Kuma wannan lokaci ya barka.
Dama wancan ɗan lokuta da suka gabata an yi ranar mutane masu bukata ta musamman 3 ga watan Disamba.
Disamba haka.
Yawa, to an yi wannan rana ta maganar yanda rayuwar mutanen da suke da bukata ta musamman take, me ya kamata da me da me. Shin yaya abin yau kana a Najeriya?
Wato bari in fara da mu nan Kaduna.
Yawa.
Kaduna mun dauka sabon salo. Shekarun da suka gabata mukan haɗu ne mu yi shagugula, mu yi bukukuwa don wannan ranar. Amma a wannan karon an samu sauyi. Sauyin da aka samu shine akwai waɗanda suka yi fice wajen jagoranci akan al'amuran mutane da suke da bukata ta musamman ko kuma na kasa.
Mm.
Hukumar gudanar da na kasa sunna na jahar Kaduna sun kira su sun karrama su. Su tsara jinjina musu dan su bada karfi wajen sauya rayuwar mutane masu na kasa a nan jahar Kaduna. Bancin haka akwai dan tallafi da suka ba mu waɗanda suke da sana'a. Kamar masu wanda ya kama suna shume ka ne dinki ne da sauransu. Sai suka ba su wannan sana'a suka nuna cewa ya kamata a ajiye batun shagugula a zo a san yadda za a inganta rayuwar mutane masu bukata ta musamman a jihar Kaduna. Kuma a nan suka yi alkawarin cewa daga wannan shekaran abubuwan da za su dinga yi kenan. To wannan abin da ya faru a jihar Kaduna kenan. Amma a ƙasa banda wata cikakkiyar bayani da aka yi akan ranan mutane masu bukata ta musamman. Wannan karin da gaskiya an samu akasi ba kaman sauran shekaru wanda muna mukan mukan kasance a wajen wannan shekaran ba ɗaya daga cikin.
To zaka iya mana hasashen menene kake ganin babbar matsalar?
Wato kamar yadda muke bayani kullum Mallam Kabara, da ɗaya babban matsala babu doka a Najeriya. Kuma babu inda kundin tsarin mulkin Najeriya ya yi bayani karara akan yadda za a sauya ko kuma za a shigar da mutane masu bukata ta musamman akan al'amuran yau da kullum. Kaga wannan yana ɗaya daga cikin matsalan da muke fuskanta. Yadda har yanzu da nake maka magana nan, wasu gwamnatocin da wasu al'umma ba su yadda cewa akwai rawa ko kuma gudunmuwan da za mu iya takawa a ƙasanmu Najeriya ba. Su babban cikas da muke fuskanta kenan a wannan ƙasa.
Ƙalubale da na ƙasa su suke fuskanta a Najeriya wanda ƙasashen duniya an riga an wuce wurin, ko Amurka sun daɗe kafin su samu dama da samun doka kamar aka yi wannan Disability Act ɗin a nan. To amma duk da wahalar da suka sha yanzu zai ta zama tarihi. Anya na Najeriya akwai alamar wata ran za ta zama tarihi kuwa.
Zaɓen 2019 kusan gaskiya a shirye muke, abin da ya kama makafi, kurame, kutare, kusan a jihohin da nake gaya maka kusan kowa ya shirya za a shiga jam'iyyu daban-daban a tabbatar da an dama da mu. Muna ganin haka in Allah ya sa wasu daga cikinmu suka kai, to akwai yiwuwar za mu yi jagoranci wajen wannan kuduri ta samu haske
ta shiga,
ba samu karbuwa ta samu shiga. To kaga akai haka zai nuna cewa lallai mun samu gurimi a ƙasanmu Najeriya, waraka insha Allah.
To amma yanzu zaka ga cewa akwai wanda a masu mulkin Najeriya, misali kamar gwamna na Almakura na Nasarawa kenan ko, yana da bukata ta musamman a jikinsa gashi har ya zama gwamna da sauransu. Shin akwai wani abu da kuka gane cewa zaman shi gwamna ya yi amfani?
Wato akwai yanzu haka da nake maka maganan. Shugaban ƙasa zai shiga zai je Nasarawa akan kaddamar da wasu aikace-aikace wannan sabon shekaran da za mu shiga. Cikin ayyukan akwai hukumar gudanar da nakasassu ko makarantar nakasassu wanda kusan za ta iya gogayya da wasu makarantun na nakasassu na duniya. Ba ɗaya daga cikin nasaran da za mu iya nunawa cewa namu ya kai wannan guri, kuma an samu canji ba kaman abin da ake a baya ba. Na biyunsa akwai wasu daga cikin masu bukata ta musamman da suka samu kamin siyasa. Dan bambantawa ni kaina wancan wa'adinsa na kasance a wata hukuma ya bani mukami mu siyasa. A wata hukuma a nan jihar Nasarawa. Sannan akwai wasu kurame da sauransu. Kuma a jihar Nasarawa ne aka samu gurguma ya zama permanent secretary duk a wannan lokacin. Kaga muna iya cewa an samu sauyi akan wasu jihohi da suke kasan nan musamman a arewa.
Ko in kuka fito takara, menene kuke ganin babban abin da ya kamata ku mai da hankali akan nema, wani irin mukami kuka damu da shi?
Wato babban mukamin da ya kamata shine akan majalisu, abin da ya kama daga jihohi da tarayya. Dan nan ake yin dokoki, nan ake yin dokokin da zai iya sauya rayuwar mutane ba ma ta bukata masu bukata ta musamman ilahirin jama'a kasa da baki daya. In aka samu wannan misali a ce duk majalisan dake tarayyan nan na ƙasanmu jihohinmu 36 a ce kowace majalisa akalla akwai masu bukata 2 ko 3 a kowace majalisa. Kaga ina ga kowace jiha za a iya samun doka da zai inganta rayuwar mutane masu bukata ta musamman kamar yadda wasu jihohi yanzu haka ma sun fara.
Ta ya za ku yi ku tantance, to misali mutum na gari a cikin kuɗin wanda za ku tura don kar kuma ya je ya lashi roman demokuraɗiyya ku ji tsit?
Wato kasan muna da ƙungiyoyi. In mutum misali a ce kurma ne ko makaho ne ko rugu ne, dole ne ya kasance a ɗaya daga cikin waɗannan ƙungiyoyi. Kuma duk mutumin da ga har ya kai ya yi fice da zai takarar siyasa, to tabbas ya taka rawa a kungiyar sa wanda an san in yaji wajen ba zai ba mu madada kunya ba to kaga nan muna iya kusan wannan ya zama auzin da zamu yi auna membobin mu da za su fito su yi takara a mukamai daban-daban
to amma yanzu idan aka gama siyasar aka samu kuka samu irin wayannan abin da kuke nema na kujeru da matsayi babban abu daya me kuke ganin za ku sa kungiyoyin ku su jawo hankalin wayanda suka ci akai babban abu guda ɗaya da za a fi kuke son ku ga ya fara tafiya
wato kaga wannan majalisun da in Allah ya kaddara muka je ba mu kadai bane ko ba bukatar mu ne kadai ya kai mu ba wajibi ne akwai abin da za a yi ba ni gishiri in ba kaman da sauran wakilan suna da bukatun su mu ma muna da bukatocin mu za a zo a auna ne menene in aka yi zai shafi al'umma gabaki daya sa'annan menene in aka yi mu masu bukata ne ta musamman zai shafi mu
kai tsaye
kaga kasance mu a gurin ya zama wata dama ne da zamu iya cudanya da goyayya da sauran yan majalisu abokanmu mu nemi haɗin kansu akan abin da ya shafi mu
tun daga ku a wurin to sai mu ce Allah ubangiji ya bada sa'a kuma duk abin da ake ciki zamu ci gaba da bibiya mu ji har zuwa lokacin da za a yi zaɓe mu ji an fito suwa suka fito mu ta tattauna da su mu ji saboda su gaya mana me za su yi in sun isa wurin
insha Allah sai dai mu yanzu zan yi amfani da wannan damar in kira ga jam'iyyun siyasa
yawa to yi
wasu jam'iyyun siyasa yanzu haka muna da jam'iyyu sun fi 50 a ƙasar nan ya kamata yadda suka yi kokarin ba ma mata da matasa gurbi taka rawa a kowace mataki tuna da cewa akwai mutane masu bukata ta musamman adadin mu kusan miliyan 25 a ƙasar wanda yau muka iya hada kai ma za mu iya fitar da shugaban ƙasa ko kuriya da ya kawo shugaban ƙasa na yanzu ba ta wuce miliyan 15 ba shi za mu ke kira ga jam'iyyun siyasa dinga la'akari da mu akan tsare-tsare
to da fatan sun ji kuma za su yi amfani da wannan kira naka malam
To
ma kabara
na gode Allah saka da
alheri. To malam Rulanu muna godiya sosai da ka samu damar lokaci ka tattauna tare da mu sai kuma in Allah ya kai mu wani lokaci za mu sake waiwayarka. A madadin duk wayanda suka taimaka wannan shiri ya kammala. Musamman Julie Lagos Gresham da take hada mana sauti. Usman Nahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairin sa. Mu zama lafiya.
Haka ne kuma a gaida abban su boss yanzu kuma bari mu kada kasar Ghana inda Ridwan Abbas ke tafa da sharhin jaridun kasar.
Zamu so mu sharhin jaridun na yau ne da jaridan Ghanaian Time wadda babban labarin sake ne na cewar rundunar haɗin kai na aiki da cikawa sun koka game da irin tarar da ake cin wadanda aka sama suna gudanar da hakan madina ta barauniyar hanya. Jam'iyyar MPP da ya ce a ce ta kokarta fiya da yanda ta yi a shekara daya. Jaridar ta ce tsohon mataimakin shugaban kasa Kusemi Sa'ata ne ke zargin gwamnatin Patriotic Party ga yadda tafiyar da tattalin arzikin kasar. Sai kuma wannan labari har yau a jaridar ta Daily Graphic. Ubangiji Allah ka albarkaci kasar haihuwar mu Ghana. Jaridar ta ce shugaban kungiyar yan jaridin kasar Ghana Alfred Moni ne ya gabatar da wannan addu'a wanda yake isar da fatan alheri a wannan lokaci na bukin Kirismeti da kuma sabuwar shekara ga takwarorin sa en jarida. Ita jaridar Ghanaian Times majalisar gargajiyar Akwafim ta kafa wani kwamitin magance matsalolin sarauta. Jaridar ta ce wannan majalisa ta gargajiyar Akwafim ta kafa kwamiti mai membobi mutum 7 domin magance matsaloli na sarauta. Labari na gaba a cikin jaridar Ghanaian Times shine shugaba Mahama yayi kira da a samu zama lafiya a Liberia. Jaridar ta ce tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama wanda shine jagoran rukunin masu lura da zabe a kasar Liberia na kungiyar ECOWAS ya sadu da yan takara guda biyu da ke takarar shugabancin kasar inda yayi musu magana da su yi da tako NDC bata adawa da Rupal. Jaride tachi organizer na kasa na jam'iyyar National Democratic Conference Kofi Adams shine ya bayyana haka cewar jam'iyyar NDC komai kala zaratan bata adawa da baiwa al'umman kasar Ghana dake kasar waje damar kada zabe yayin yin zabe na kasa. Da wannan sharhi muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To gaida Ridwan Allah, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Sunana Alhaji Laula Abubakar Bodinga daga Sokoto, Nigeria. Asali ne yayi sai akwai mai game. Yore Hausa, a isammin da sakona ga lahirin ɗan Najeriya, musamman ga shugaba Muhammadu Buhari, na dangane da yarin shi Yusuf wanda ya samu hadarin mashin a babban birnin tarayya Abuja. Muna jajanta mu Muhammadu Buhari da al'umman Najeriya gaba ɗaya da dukkan wasu irin wanda sun kawo rusa cikin wanga hadari Najeriya gaba ɗaya, na game da Allah shi sauƙaƙa musu shi ba su lahiya ba da jihar hankuri wannan tulagi da ya shigo. Da fatan Allah ya doke mana bala'i Najeriya da mu 'yan Najeriya gaba ɗaya. Allah ya sauwaka. Nagode.
Assalamu alaikum BOA mai magana Andras Kana Gashuwa, babban auditor general na kungiyar muryar talaka na Najeriya. A yau zan yi kira ne ga gwamnatin Najeriya tare da gwamnonin jihohi tare da jami'an tsaro na ƙasa gaba ɗaya, ku yi wa Allah da Annabi ku kyautata wa tsaro don tsaro shi ne ci gaban ƙasa. Wannan sake jama'a da ake ya addabi Najeriya kuma ko ina kowane sashi ana samun irin wannan. Gwamnati ya kamata ta magance wannan abu don mutane suna cikin halin kasalika da halin firgita.
Assalamu alaikum sashi a Radio America. Zan ga su ya zuwa gare ku. Suna na su zama Iliya mai kanti da shayi da cin kasuwa a zankun da ya tare a Najeriya. Hakika yawan garkuwa ga mutane a kasan nan hakika ya kamata gwamnati ta zagaye a gaskiya lalle ta za kallo duk wanda suke da hannu a cikin wannan alhikin garkuwa ga mutane. Haka ya kamata gwamnati ta zagaye ta za kallo mutanen da ya kamata duk wanda suke garkuwa da yawa. Kuma mu ma ya kamata mu sa idanu hakika kan irin wannan ba ta gani duk wanda ya gani ya kasance ka kai ko ka ga yawa 'yan tsaro sun zo lalle kan a wannan sun tafi da.
Assalamu alaikum, sunana Dr. Haruna Bajoga, garkuwar kungiyar muryar talaka. To alhamdulillah ala kulli hal, hakika mun ji dadi da manyan dillalan man fetur na wannan kasa ta mu suka ba da tabbacin cewa insha Allah nan da wani dan lokaci ne zuwa za a kawo ƙarshen matsalolin mai da ya zama ruwan dare a sassan kasar nan.
To yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Sama da 'yan sandan kasar Puerto Rico 2000 ne suka kira ma'aikatunsu suka nemi hutu saboda su ce ba su da isasshen lafiya a ranar Christmas, yayin da suke huskantar matsalolin rashin samun biyan albashi na ƙarin lokacin aiki da suke bin hukumomin ƙasar wacce take ta shafa ma da mahaukatar guguwar Irma da Maria a cikin watan Satumba. Rahotanni daga babban birnin Puerto Rico San Juan a wannan mako na cewar wasu yankuna sun huskanci ƙarancin tsaro, inda 'yan sanda uku kawai suke kula da garuruwa hudu a lokacin hutun, yayin da ake ƙara samun matsalolin tsaro a garuruwa da ba su da wuta. A daidai lokacin da tsibirin ke kokarin farfadowa daga iskokin guguwa da suka afka masa, hukumomi sun ce 'yan sanda sun yi aiki na tsawon awa 12 zuwa 16 a duk rana domin cike gurbin 'yan uwansu da ba su fito aiki ba don sace-sace daga musamman masu satar injinan wuta na janareto. Al'ummar ƙasar Liberia suna ci gaba da jiran samun sunan mutumin da zai zama sabon shugaban ƙasarsu a daidai lokacin da jami'an hukumar zaɓe ke ci gaba da ƙirga ƙuri'un da aka jefa a zaɓen baya-bayan nan na raba gardama. Tsohon zakaran ƙwallon kafa George Weah da mataimakin shugaban ƙasa Joseph Boakye su ne ke fafatawa.
To ma sauraron mu nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa musamman ma baba Kuma Kedi da ya taya ni da wannan hada mun sautin Solomon Abo da injiniya mu na wannan lokacin Kyle Scalip ni naku Ibrahim Kalmusi Garba ke cewa sai fa anjima.